الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبي ونبي محمد بن عبد الله الأمين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake muka godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya sake hada fusakan mu a wannan masallaci wanda aka yi masallar kabida Sheikh Muhammad Kabir Ahmad wanda yake bakin tasha a cikin garin Azare a wannan darasi na mai albarka wanda muke yin sa sati sati cikin littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin mai suna Iqazul Afham na Muhammad Suleiman wannan kuma shine zai zama darasin mu na 70 ko a cikin wannan littafi kuma za mu tashi a sabon ainihin gaba ne cikin karatunmu da muke yi ana mun hada kitabul jana'iz da abubuwan da suke da alaka da wannan babi din yau ko malam zai kai mu zuwa ga gaba ta gaba shine kitabuz zakat littafi da zai mana batu akan hukunce hukunce da suke da alaka da zakka mana dukiya ta musamman wadda aka kebance ta don cire wani adadi na musamman wadda Allah ta'ala ya ayyana to malam mai sharhin wannan littafi ya yi mana kaman gabatarwa akan wannan ainihin littafi ko wannan babi da za mu shiga sai ya fara mana da menene ita zakka yace tarifuha menene ma'ananta yace annama wa ziyada idan aka ce zakka a harshen larabci shine ana nufin samun dadi ko kari a cikin abin da kake da shi amma wa shar'an a shar'ance yace malum muqaddar wata dukiya ce wadda take an kaddara ta shar'an a shar'ance bi amwalil maqsusa a wata dukiya ke bancacciya lida'ifatin maqsusa ga wasu jama'a wanda suke kebantattu mana dukiya ce wadda ake kaddara ta kuma a cikin dukiya ke bancacciya kuma an tarade ta don kebantattun mutane ana ba kowa ne in an cire wannan dukiya ake bashi ba akwai wasu mutane waɗanda Allah ta'ala ya ayyana cewa su ake baiwa wannan dukiya sannan kuma ita dukiyar da ake cire zakka ita ma za mu zo mu jita mala yace wasu miyar zakati an ambace da suna zakka li'annaha tuzakkil mal domin ita zakka tana tsarkake dukiya wato zakki sahibul mal kuma tana tsarkake ma'abocin dukiya din mana wanda yake da dukiya idan yana fitar da zakka to fitar da zakka din tana zama dalili da shi kansa ya samu tsarki sannan dukiyarsa ita ma ta zama tsarkakekkiyar dukiya dukiyar da babu wani abin da yake na ainihin mai kazanta mala yace tuzakki sahibul mal ita zakka tana tsarkake ma'abocin dukiya, sai kawo dalili. Yace qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Alkur'ani, yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahu. Allah madaukakin sarki yace khudh min amwalihim, ka karba daga cikin dukiyoyinsu, sadaqatan, wata sadaka me za ya dai ce tutahhiruhum biha, wanda zaka dinga barkake su da ita, wata zakkihim, ka tsabtace su, wa salli alaihim, sannan kuma kai musu addu'a. Lalle addu'arka asalin tana zama dalilin samun nutsuwa a gare su. Yace wata zakkil mala, sannan ita wannan zakka tana tsarkake dukiyar mutum. Sai kawo hadisi, yace qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce ma naqasa sadaqatu min mali, yace sadaka ba ta taba tauye dukiya ba. In dai sadaka ce kake bayarwa, to sadaka ba ta sa dukiyar mutum ta lalace. Asali ma sadaka me take yi? Sake yaukaka arziki take, musamman in mutum yana cire abin da yake na wajibi a cikin dukiyarsa, to dukiyarsa nan kowa za ta dinga yi, ba za ta koma da baya ba. Don manzon Allah ya ce sadaka ba ta tauyar da dukiya, sai dai ta ƙara ta. Yawwa, sannan sai mali ya ce hukumuha, bai hukuncin zakka. Mali ya ce wajibatun bil kitabi was sunna wal ijma, ita zakka wajibi ce, haka yake a cikin littafin Allah, haka yake a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ijma'i na malamai ya tabbatar da haka, cewa zakka wajibi ce. Haka wanda Allah ya bashi dukiya, irin dukiyar da ake fitar da zakka a ciki bai ba, to yayi babban laifi, ya aikata laifi mai girma. Shi ne ya ce Allah madaukakin sarki ya faɗa don ya tabbatar mana da wajibcin zakka. Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakka, Allah ya ce ku bai da sallah, ku ba da zakka a cikin dukiyoyinku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hujja ta biyu da take tabbatar da wajibcin zakka shine, mala yace ya zo cikin hadisi wanda yake shahararre a cikin mu, yawancin mu duka mun san wannan hadisi, shine hadisin da yake cewa buniyal islamu ala khamsin, an gina musulunci akan ginshikai guda biyar. Ana musulunci an gina shi akan turakuna guda biyar, daga ciki sai yace wa zakara minha, sai ambata daga cikin wa'annan ginshikai ko turakuna na musulunci, sai ambata yace wa ita iz zakka, da bada zakka. Kaga abu na farko shine manzo Allah ya faɗa shahadatu alla ilaha illallah, sai dawa babu abun bauta da cancanta sai Allah, wa anna muhammad rasulullah, kuma lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne. Sai ce wa iqamis salat, da kuma tsaida sallah. Na uku sai ce wa ita'iz zakka, da bada zakka. Kaga wa'annan sune ainihin ginshikan musulunci, ko kuma shikashikai da aka gina musulunci akai. Yace wannan hadisi na farko kenan. Sannan dalilinsa na biyu yace wa lamma ba'asa mu'adhan ila yaman, sannan kowa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tayar da ɗaya daga cikin sahabbansa mai suna Mu'adh dan Jabal, ya aika shi kasar Yaman. Daga cikin sakon da ya faɗa masa bayan ya kawo incin guda biyu, sai ya ce masa mai Allah ya gaya wa waɗannan mutane Allah ya farlanta musu zakka, shi ne yace fa'alimuhum, ka sanar da su anna Allah aftarada alaihimus sadaqa, lalle Allah ya farlanta musu sadaka tukhadhu min agniya'in wanda za a dinga karba daga mawadatansu faturaddu ala fuqara'in sai a mai da ita a bisa talakawansu in an karbi dukiya din a hannunsu sai kuma a tattara sai a labawa talakawa masu bukata sune mai da'ifatin makhsusa kenan da bala ya ambata aine al'umma waɗanda suke kebantattu da Allah ya ayyana su cewa sune masu cin zakka in an karba daga hannun mawadata to sai kuma a baiwa waɗancan kebantattun mutane gaba ta uku yace ajma'ul muslimuna ala wujubiha sannan dukkan musulmai sun hada kan wajibcin zakka bayan mun ji dalili a alqur'ani mun ji dalilai a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ko mallan yace musulmai dukka sun hadu akan wajibcin ta ita wannan zakka a wannan lokaci aka farlanta ta talaba ainihin wajibi akan musulmai shine mallan yace furidat fi sanati thaniya lil hijra an farlanta yin zakka a shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina Allah ta'ala ya wajabta yin zakka a wannan shekara din sai yace amma an farlanta a farko a garin makka an farlanta zakka ta bangare guda biyu bangare na farko shine at-tahdi tahdi shine aka iyakance aka dora mutane cewa mutane su yi zakka kamar me sai mallai ya kawo dalilin da zai tabbatar maka da irin abin da yake tabbatar da iyakance ko dora mutane wannan zakka Allah ta'ala ne yake bada labari akan mutane na kwarai sai yake cewa wa fi amwalihim haqqun lalle cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi ga su al-sa'ili wal mahrum da mutumin da yazo tambaya da ma wanda ya haramta wa kansa bai zo ya tambaya din ba Allah ya ayyana wani yanki na dukiyar da za a ba su wannan ita ce zakatu tahdid ana an ce lalle a cikin dukiyar mutane an sa wata iyaka akwai wani haƙƙi wanda ya kamata mutane su sani wanda za a baiwa wasu daga cikin bayin Allah sannan sai ya ce wa fi sanati thaniya a shekara ta biyu bayyinatul ahkamuz zakka at-tafsiliyya sai aka bayyana hukunce na zakka aka rarraba su diki-diki mana aka ce to akwai zakka a kaza akwai zakka a kaza wa qaddara nisab kuma aka kaddara nisabi cewa idan mutum ya samu dukiya nau'i kaza idan ta kai adadi kaza to za a bashi mai zai fitar da haƙƙin Allah kaza a shekara ta biyu kenan aka yi wannan daka sannan da kuma abin da za a fitar daga ciki wannan gaba ta gaba malai na sake ba mu yace menene hukuncin mutumin da yake fitar da zakka idan mutum ya da kuɗi sai ya fitar da zakka menene hukuncinsa yace in tarakaha jahidan li wujubiha fa huwa kafir idan mutum ya fitar da zakka kuma yana mai jayayya da wajibcin zakka wannan kafiri ne ina fata mun fahimta daka in Allah ya baka dukiya to wajibi ne ka sani cewa wajibi ne ka fitar da zakka in ko kai jayayya da cewa ba wajibi bace to wannan ya fitar da kai a musulunci daka ba a jayayya da me don me yasa malai ce li'annahu ankara amran ma'luman bil darurati bil din domin ya inkari al'amari sananne wanda a bisa larura ma a addini haka ne amma ya zo ya kore ya ce ba haka ba ne a dalilin haka ya kafirta malai ya ce amma wa in taraka ha ta hawunan wa kaslan idan mutum ya bar zakka don wulaƙanci da kuma sakaci ba wai dan kawai ya ina ya kabi ya abu nan ba, amma dai kawai ya kiye zakar haka kawai, amma ya yadda cewa zakka wajibi ce, amma saboda lalacin sa da ainihin wulakanci sai ya kiyinta. Malamai sun yi sabani akan wannan a fizazzan tuka guda biyu, wasu da yawa daga cikin malamai sun ce ba kafiri bane, amma da ya zo mai fasikin mutu ya ba ta fahimta, wasu daga cikin malamai kuma sun ce a'a suna ga ya kafirta, amma wanda suka ce ba kafiri bane malam sai kawo dalilin su yace li hadisi abi hurairata as-sabit fi sahihi muslim anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam قال لما ذكر عقوبة تارك الزكاة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يتي سبيل حديث أبو هريرة وديك تبتتي تكين إنجن تجلته مسلم للي أنه مثيرات أمين شيء الله ستبت أغريشي يعين دي أمبتا إلن أذابا دذا أيو متبن ديبر زكاة وقرشان حديث سيئتي bayan nan fayara sabila mutum sai ga tafarkin sa imma ilal jannati ko dai zuwa gidan aljanna wa imma ilan nar ko kuma zuwa gidan wuta. To sai malume suka ce wanda yake gwada maka wanda aka ce yana tsakanin wannan abu guda biyu ai ba zai zama kafiri ba, dan duk wanda aka ce zai iya shiga aljanna ko kuma zai iya zuwa wuta to kaga ashe ba kafiri bane, domin kafiri kai tsaye ba wanda ba a danganta shi da mai da aljannar Allah dan wuta ne, Allah ya kare mu. Da ko ga shi kenan wanda yayi izaka saboda wulakanci ko ainihin dan kasala ko dan lalacin zuci ko dan rowa ko dan wani abu mai kama da haka ba za ka kira shi kafiri ba, sai dai mai ya saba wa shari'ar Allah, Allah zai masa uquba ranan alkiyama. Yace to menene azabar mutumin da ya bar zakka? Malai yace malabe sun ce azabar wanda ya bar zakka kashi biyu ce, akwai ukrawiyya da kuma dunawiyya. Ukrawiyya ita ce wanda mutum zai haɗe ta ranan lahira, dunawiyya kuma ita ce irin azabar da ɗan adam zai haɗe ta a duniya tun gabanin ya bar duniya, Allah zai kama shi da irin wannan. Wanda zai haɗe ta a lahira yace qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man atahu malan wanda aka bashi dukiya falam yu'addi zakatahu amma bai fitar da zakkar wannan dukiya ba, musila lahu yawmal qiyamati shuja'an aqra, sai a tara wannan dukiya ta sa sai a mai da ita wani maciji mai sanko shuja'an aqra, sai a mai da dukiyar ta sa wani maciji mai sanko lahu zabibatani yana da ainihin haƙora guda biyu wanda a jikinsa dafin yake, ya ɗauko yawmal ƙiyamata zai dinga sarransa da wannan haƙoran nasa gobe alƙiyama. Haka za a dinga yawa wadda baya fitar da zakka gobe alƙiyama, summa ya akhudhu bilizumati, sannan sai a kama shi ainihin mai da laifin nasa da ya aikata da azaba, Allah ya dinga masa azaba. Haka kenan ya kamata mutum in Allah ya bashi dukiya ya yi ƙoƙarin cire haƙƙi na Allah a cikinta tun gabarin ranar alƙiyama da za a yi masa irin wannan kamu. Kuma a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an mai da dukiya ɗin za a mai da ita mai, a wani riwaya ya ce za a ɗauki dukiyar sai a narka ta sai a mai da ita kaman ainihin mai kaman dalma, sai a dinga masa lalas a cikin jikinsa gobe alkiyama. Kuma haka Qur'ani ya faɗa, Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim, lalle wanda suke taskance dukiya ta zinare da azurfa a wannan zamani sai ka ce me masu taskance daloli da ainihin euro da me da sterling pound da dutch da un da dai kudaden duniya waɗanda aka san su manya ba su ƙarfi wala yunfiquna fi sabilillahi ba sa cire haƙoƙi na Allah su bayar sadaka ta wajibi da sadaka ta tadawi Allah ya ce fa bashirhum bi azabil alim ka musu albishir da azaba mai radade wacce rana za a musu wannan azaba Allah ya ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannama rana za a dinga musu lalas da ita a cikin wutan jahannama wa tukwa biha jibabuhum sai a dinga lalas a cikin gefen jikinsu wa junudum da bayansu wa zuhurum da gefansu da bayansu suna ihu sai a ce hadha ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance wa kanku fa zuqu ma kuntum taknizun ku daddare abin da kuka taskance kaga kenan dan adam Allah ya masa handari ko Allah ya masa dugata ya gwada masa yadda zai kukutar da kansa gobe alkiyama in Allah ya tara maka tilin arziki da dukiya to kai kokarin fitar da haƙƙin Allah a ciki dan mu gane matsayin zakka wani abu ne mai girma akan ta ne sayyidina Abubakar yace zai yaki duk wanda ke bada zakka ba lokacin da manzon Allah Allah ya kai rayuwarsa aka nada khalifa bayan sayyidina Abubakar ya zama khalifa sai ya nemi mutane su bada zakka lokacin zakka yayi sai suka ce ba su bayar yace yin haka ridda ne daka yasa azuma zai yaki duk wanda yake bada zakka sahabbai irin su Umar da wasu su basu gane ba basu fahimce shi ba har suka yi masa inkarin aikata haka amma ya doge yace dole sai ya yake su yace idan mutum yana bada ainihin tarnaki da ake daure jaki ana fitar da zakka a kansa a lokacin manzon Allah a yanzu in yake bayarwa yace sai ya yake shi saboda mu gane girman laifin mutane su tare dukiya su fitar da zakka inda lokacin da shari'a take nan ne hukuma ne za ta karba da ƙarfi hukumar musulunci za ta karbi wannan abin da ƙarfi ba za a bar mutum haka kawai ba ana so a tsarkake dukiyarsa shi kansa a tsarkake shi kaga dalilin wannan sayyidina Abubakar dukiya sannan su hana zakkar wannan dukiya din face Allah hana su ruwan sama sai manzon Allah ya ce laulal baha'im ba dan dabbobi ba lam yumqiru da ba za a yi musu ruwa ba wallahi dan Allah ya ce idan dai mutane Allah ya ba su arziki kuma suka kasa fitar da zakka to Allah ta'ala zai rike ruwansa shi kuma arzikin nan da kuke gani na duniya gaba ɗayansa kowanne arziki asalinsa daga sama Allah cewa yi mai wa fis sama'i rizqukum ma tu'adun arzikin ku a sama ne ba sai kun zo kuna ta wani tanadi ba me duk wannan tsari na tattalin arziki da ake faɗa kawai duniya ce da suke ta kauce wa tsarin shari'a shi yasa aka samu su shedano suka dinga kawo theory kala daban-daban amma abin da yake na gaskiya theory na tabbatar da arziki shine tsoron Allah duk al'umma da take kiyaye dokokin Allah Allah zai mata komai kuma idan Allah ya yi al'umma arziki sai ta butulce kuma Allah zai iya kamata kamar yadda yadda muke a Najeriya Allah ya mana arziki nau'i daban-daban amma sai muka zama mutuncewa Allah idan ka ɗauki mutane ka ɗora kowa ka ɗauko shi ka ɗora shi a kan mizani ba kowa zai iya hawa ba yanzu ka yi categorizing mutane ɓangaren shugabanni sarakuna ɓangaren shugabanni 'yan siyasa ɓangaren shugabanni na addini ɓangaren shugabanni na malamai da sauransu kowa ka ɗauke shi ka sa shi a wani mizani 'yan kaɗan ne za su hau
ɗan kaɗan ne za su samu. To kun ga wannan butulci ne. Wallahi duk lokacin da al'umma ta yi irin wannan, Allah zai jarabe ta. Ku tuna lokacin Sayyidu Ibn Musayyib. A lokacin Sayyidu Ibn Musayyib an ci kasar Cyprus da yaƙi. Musulmai sun je sun ci Cyprus da yaƙi. Da suke ci wannan kasar ta Cyprus da yaƙi. Mutanen ƙasar suka zo suna kuka. Sai aka ga Sayyidu Ibn Musayyib yana kuka. Sai mutane suka zo suka ce masa, ya za a yi bayan abun farin ciki ya same mu mun ci su da yaƙi? Kuma suna kuka kana kuka, ya ce, ina kuka ne ba wai don ban ji daɗin abin da ya faru ba, amma ina kuka ne a waɗancan mutane, mutane ne masu daraja, masu wadata, masu kaza, masu kaza, amma sai suka butulce wa Allah, sai Allah ya kama su yanzu sai suka koma wani ƙarƙashi da al'umma wadda take wata daban kuma, ya ce wannan ya sa nake kuka, kar mu ma Allah ya kama mu wata. Ku auna, ku duba yadda arewacin Najeriya kullum duk abubuwan mu kullum taɓarɓarewa suke. Kullum kowanne irin abu nan. Anya ba butulci ne sa Allah ya janye hannunsa a kanmu ba? Muna da malamai, muna da masu arziki, muna da shugabanni, muna da komai, amma komai namu ya fi lalacewa. Komai namu. Ya kamata mu koma mu gane anya muna yi wa Allah godiya bisa ni'imomin da ya mana. Kai butulci a cikin al'amuran mu ɗan uwa. Ka ɗauko mutum ka ɗora shi akan abu sai ka ga ya faɗi. Kuma yana ce shi musulmi ne, mai sallah, mai kaza, mai kaza. In ka zo ma kuka fara jayayya da shi akan wata matsala ta addini sai ka da kai, amma ba shi wani abu. Sai ga ganshi ya zama wani iri, koma baya. Ya kamata mu gyara waɗannan yankuwa. Wallahi tallahi mu gyara. Allah ta'ala ba yadda bai kama mutane. Ya ga dama a wani gaba da ya muku wata ni'ima a kanta sai ya kama ku. Naka mu yawaita godewa Allah a kan ni'imomin da Allah ya mana. Kar mu zama mutanen da muke butulo. Shi yasa Sayyidu Ibn Musayyib ya gaya ba yana kuka. Yan wancan yana kuka ne saboda abin da ya san waɗancan mutane suna ciki na ni'ima da aminci da jin daɗi, amma yanzu gashi sun koma ƙarƙashin wata al'umma daban sai abin da aka yi da su. Saboda me? Saboda sun yi butulci a Allah. Wallahi mu dinga koma muna bin dokokin Allah. Duba irin dumbun masu arzikin da muke da su a ƙasar nan. Amma a ce wai kullum muna cikin talauci, muna cikin faɗace-faɗace, muna yaranmu ba mu da ba gunda ba tarbiyya, rashin tarbiyya. Yaro ƙarami bai san darajar na gaba da shi. Barayi yara ƙanana masu sace-sace sun yawa a cikin mutane. Sati biyu da ya wuce, wani ya kama wani ɗan yaro ɗan ƙanƙani ta saman wani bafu waya ta waye ya shiga wani shago. Yace in ya zo yana mamaki yadda ake masa sata. Ranan kawai sai kama yaro ɗan ƙanƙani bai wuce shekara 9 ba ko 11. Ya shiga ya ɗebo kuɗin ya zo. Abin mamaki. Bana duba mutuncinmu bana ƴan uwa. Ce duk ƴaƴan da muka haifa duk da cewa dai akwai wani abin wani disorder da Turawa suke kawo a cikin mutane. Malaman education suna kiran abin autism. To in ka karanta mai autism za ka gane cikin magunguna da cikin abubuwan da muke sha wanda ake kawo sun saka wani element wanda a dalilinsa yana samar da wannan disorder din a cikin mutane. Amma duk da haka me zai sa a ce muna samunta? Jinci ne wallahi. In muna tsayuwa bisa abin da Allah ya samu, wani abun ba zai tasiri a kanmu ba. Saboda haka ƴan uwa wallahi mu koma. Musamman muke ta fuskar addinin. Manzo Allah yake faɗa uqubar da za a yi wa mutane a duniya in sun hana zakka shine ma mana'a qaumin zakka zakata amwalihim illa mana'ul qatr. Mutane ba su taɓa hana zakka ba face Allah ya hana su ruwan sama. Sai manzon Allah ya ce laulal baha'im
ba dan dabbobi ba lam yumtiru da ba za ta taɓa musu ruwa ba shi yasa wata nan zamanin annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam an yi kanfan ruwa an rasa ruwan sama annabi Sulaiman ya ɗebi tawaga sun fita bayan gari za a je a yi sallah a roƙi Allah kawai sai ga wata tururuwa ta kwanta rigingine ta daga kafafuwanta sama tana cewa Allahumma inna kalkum min kalkika ce ya Allah mu halitta ne cikin halittunka laysa lana gina ba mu da wadata an sakayuka ga shayarwarka Allah ba mu ba mu wadatu wajen shayarwarka muna buƙatar shayarwar annabi Sulaiman Allah ya hore masa jin maganganu na halittu daka kawai sai ji wannan tururuwa tana addu'a sai ce mu koma insha Allah za a shayar da addu'ar za a shayar da mu da addu'ar wannan sai suka koma kage da yake laulal ba'i ba dan dabbobi ba za a mana ruwa ba saboda halin da muke ci to ba tsayar da mutane suke yawo karatu yayi yawa cikin mutane amma barna ta yi yawa lokacin barna ta ragu a dalilin karuwar karatu sai barna ta yi yawa cikin mutane zinace zinace cin kudin ruwa shaye shaye waye gashi nan duk ya yadu cikin mutane saboda butulcin mu daga yan uwa wallahi mu dinga godiya ga Allah mu dinga koma zuwa ga Allah to a wace irin dukiya ake fitar da zakka shine malaki ya lamalu lati tajibu fiha zakat yace dukiyar da zakka take zama wajibi akan ta sune sai kawo su kaman haka yace na farko az-zahabu zinare na biyu yace al-fiddatu azrfa na uku yace urudi tijara kadarori na kasuwanci kadarori da mutum ya siya yake kasuwanci da su zakka tana zama wajibi a kansu aga masu motocin haya sun shiga ciki kadara ce ta mai ta kasuwa masu cinikin filaye kara sayan filaye don kafiyar sun shiga ciki duk wannan kadara ce ta sana'a da ka waɗannan suna ciki masu sayan irin na pepco ana musu haya da ita duka waɗannan sun shiga ciki duk waɗannan sun shiga ciki sai ce na uku ko na hudu al-kharij min al-ard abinda aka fitar daga ƙasa na amfanin gona kenan ko kaman dukkan amfanin gona da aka fitar wannan kuma za mu zo mu ce su daki-daki amfanin gona da aka fitar da su daga ƙasa suna nan nau'i daban-daban za mu ji wanda shari'a ta ce ana musu zakka da waɗanda shari'a ta ce a'a waɗannan zakka ba ta hau kansu ba akwai kuma waɗanda an zakka ta hau kansu amma kuma sai an yi processing ɗinsu akwai da kuma ba a processing ɗinsu haka ake fitar musu da zakka to su ma suna ciki shine yace al-kharij min al-ard shine abu na hudu sannan na biyar yace bahimatul an'am dabbobin ni'ima su kuma nau'i hudu ne akwai shanu akwai raƙuma akwai tumaki akwai awaki su ake ambato bahimatul an'am to su waɗannan nau'ukan dukiya guda biyar din nan su ake aka zama wajibi ne in mutum ya mallaki gwargwadon abin da ya kai nisabi ya yi musu zakka na wata fahimta yawwa dan nan gaba ta gaba yace shurudu wujubi zakat me yake wani sharadi ne yake tabbatar da wajibcin zakka akan mutum sai yace na farko al-islam zakka tana zama wajibi akan mutum musulmi wanda bai da addini na musulunci zakka ba wajibi bane akan sa dan haka duk musulmin da Allah ya bashi dukiya dukiyar ta kai gwargwadon abin da zai samu nisabi wajibi ne ya yi zakka zakka ta zama kansu ta zama wajibi a kansa malai ce fala tajibu wala tasihu min al-kafir
zakka bata zama wajibi ko bata inganta daga wajen mutum kafiri wanda bai da addini zakka bata zama wajibi a gare shi ba qala ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatu ba komai yasa ba ka biciye su ba illa annahum kafaru ba ce su sun kafirta billahi da Allah wa bi rasulihi kuma sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma tuwahum kafirun kuma sun mutu suna kafirai haka Allah ba zai kado ainihin sadakar su ba dan sadaka ta tadawi ko sadaka ta wajibi Allah bai karba haka wanda ba musulmi ba zakka ba wajibi ne a kansa ba abu na biyu da yake sa zakka ta zama wajibi a kan mutum yace al-hurriyatu yanci ya zama mutum da ne ba bawa bane ka zama kai da ne ba bawa bane yace fala tujibu alal abd zakka ba ta zama wajibi akan bawa li'annahu la yamliku domin shi bawa bai da ikon mallakan komai bawa a shari'a ta musulunci in yana da dukiya dukiyar ta waye ta ubangidansa ne da ba ta mun fahimta daka idan mutum bawa ne babu zakka akan sa ta wajibi famaluhu lisayidi bale ce dukiyarsa ta ubangidansa ba ta subuci daka ba zakka akan sa sharadi na uku yace mulkun nisab mutum ya mallaki nisabi a ce dukiyarka ta kai nisabin da akan sa ake fitar da zakka waye zai faɗa mana nisabin bana eh a babu wanda ya sani eh wanda ka sani din na kudi miliyan nawa miliyan 4,700 to wani yace ya kai miliyan 4,700 kenan a yau kenan ko idan farashin zinari ya tashi a kasuwa to shikenan zai iya sauka zai iya hawa ya danganta da lokacin da lokacin fitar da zakkar ka yayi da kuma ainihin me farashi na zinari a wannan lokacin ina ba ta mun fahimta shi yake determining abin da zai to ana yana daga cikin abin da zakka shar'in ta zama wajibi akan mutum ya mallaki nisabi a ce dukiyarka shekara ta yi kuma kudinka ya cika nisabin da za a fitar da zakka a kai mukaddara a ce nisabin zakka miliyan 2 ne sai shekara ta zo kana da miliyan 2 dindi to wajibi ne zakka ya zakka ina ba ta mun fahimta yawa ka mallaki nisabi wa nisabu huwa alqadru alladhi rattaba ash-shari'u wujub az-zakati ala wuqu'i yace shi kuma nisabi shine abinda shari'a ta rattaba tace wannan shine abinda in mutun ya mallaka to wajibi ne sai ya fitar da zakka akai shi yake nufi da nisabi daka duk wanda ya mallaki wannan in bai fitar da zakka ba Allah ta'ala zai tuhume shi gobe al-qiyama shar'i na hudu ko na nawa musulunci a sharadi na farko musulunci sharadi na biyu dayantaka sharadi na uku nisabi na hudu shine me shine yace madhul haul shekara ta cika eh mana ya kuma shekara yawa to ya zama zakka za ta hau kansa amma idan shekarar ta zo amma kuma kudin bai cika miliyan 2 da aka ce shine nisabi ba to babu zakka ta wajibi sai dai me sadaka ta da dawi wannan kan kowane lokaci zaka iya yi babu laifi li qaulihi sallallahu alaihi wasallam bale yace ai amun kamilun in an ce madal haul shine shekara cikakkiya sai shekara ta cika kuma shekara tana cika ne da me da kai watan da ka rubuta ka cewa na fara sana'a a wata kaza in watan yake wayo sai ka lissafa kudinka nan ma kuma akwai lissafi kala kala idan kai mudiri ne
malamai mu na fiqh suka ce akwai mudir wanda gidan shi ce waya kasuwa Allah ce la yaqrul mala bi yadihi wanda kudi baya tabbata a hannunsa to in shekarar ta yi shi ya zai sai ya lissafa kudin da yake hannunsa sai a je a lissafa kayan kasuwar sa gaba daya sai a tara gaba daya in ya kai ayi zakka sai ayi zakka in bai kai ba babu zakka a kansa sai da sadaka ta dawo kaga dole mutum ya dinga bibiyar irin wayannan don kare je gobe alkiyama a tsare shi kaga mutum kuma ya fada cikin fitina Allah ya kare mu yace to sannan kuma da cikar shekara ki kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin sa mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce la zakata fi malin babu zakka a dukiya hatta yahulu alaihi alhaul har sai shekara ta kewayo a kansa idan dukiyarka ta cika shekara guda to lokacin kuma kana da nisabi to zakka ta zama wajibi a kai amma in shekara ta kewayo kuma kudinka bai kai nisabi ba to babu zakka a kanka ina fatan mun fahimta bala muna da lokaci to za mu shiga ciki hadisi wannan mallam ya kawo duka man muqaddama yayi na'am wa alaikum assalam dace mai askari yace wanda yake bin bashi a awaman shekaru da yawa yace idan ya samu kudin zai cire na shekara ɗaya ne a gani daga zai cire na shekara guda eh kawai na'am sai cire mana ka gane zuwa wanda kake in kudinka ya kai nisabi aka lissafa ya kai kuma shekara ta cika to haƙin Allah yana kanka in baka cire ba za a tambaye ka wallahu alam da kun bar mu mun shiga hadisi ko yawa a bari mu karanta wannan hadisi in mun zo kai sai mu je da mu tashi a hadisi na 100 da nawa kenan a nawa da yake ne 170 yace an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li Mu'adh ibn Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman innaka satati qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum فدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأكبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأكبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه أجوانا حديثي دا قبل أن أباس الله كارا مش يدى دا شيد ما يفنسا أي ما انتبه أن waye Abdullahi dan Abbas ko daga ba sai mun kara wani abuwa wani lokaci zai sa ko sake fadan wadansu ainihin da irin darajojinsa manaqib dinsa da malamai suke kawowa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to Allah ya kare yadda da shi shi na'am okay to ga ba Mala ya kawo mana yace tunda ana recording kuma mun tambaya cewa me ye disturb wani yake cewa kaza ne yace a farkon shekarar nan ma abinda aka fitar miliyan 10 ne da 1804 da 865 da kobo 4 eh a farkon wannan shekarar kaga farkon shekarar musulunci kenan al-Muharram kaga yanzu zai iya haurawa
miliyan 14 da 700 da wani abu a yanzu wanda ya mallaki wannan zai fitar da hakkin Allah a ciki miliyan 14 da 700 da yanzu kenan to Allah ya datar da mu to an jiyo daga Abdullahi dan Abbas yake ba mu labari Allah ya kare da shi da mahaifinsa mahaifin nasa baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kani ne kowa ga baban manzon Allah shi Abbas din kenan na fata mun fahimta shi kuma Abdullahi dan Abbas kaga kenan ya zama kanin manzon Allah ne ko yawa to shi ne yake mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce manzo Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fada li mu'adhin ga mu'adh dan jabal wannan mu'adh dan jabal sahabi ne mai daraja kuma sahabi ne wanda aka ce shine shugaban majalisar malamai a gobe alkiyama a gidan aljanna duk wani malami a bayan sai inda yana ji shi malami ne to a bayan mu'adh bin jabal yi ko manzon Allah ya ce wanda yafi kowa a cikin al'ummar sa sanin halal ko haram babu wanda ya kai mu'adh bin jabal yafi kowa sanin wannan abun halal ne ko wannan abun haramun manzon Allah ya ce yafi kowa sanin haka sannan kuma Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafin sa Fathul Majid yace gobe al-kiyama Mu'adh bin Jabal yana gaban malamai siratuwa aka ce ratuwa dinnan shine iya ganinka duk malamai suna baya shi yana can gaban su iya ganinka yana can a gaba dan ku gane darajar wannan mutum kuma shine farkon mutumin da Annabi ya tura ya je wakilce shi a harkar addini isar da sako kuma gunda ya tura shi a cikin hadisin ba sai da ya gaya masa ina zai kai shi to shi ne ya ce yayin da manzon Allah yake gaya Mu'adh dan Jabal hina ba'athahu ilal yaman lokacin da ya aike shi kasar yaman da zai ce ya ce innaka lalle kai satati qauman zaka je cikin wasu irin mutane ne ahlul kitab mazuwa littafi ma'ana ana gwada masa zai je harka to gurin da zai je ya san waɗannan irin mutane zai je ya samu sai ga masa mutane ne masu ilimi shine ahlul kitab da ake nufi mutane ne masu ilimi zai je cikin su bai za ji ita hum in ka je cikin su fad'uhum ila an yashhadu ka kira su farkon abin da zaka kira su ka kira su siya su sai da babu abun bauta da cancanta karkace da gaskiya duk wanda yake bauta da gaskiya yake amma wanda ake bautawa din ya cancanci wannan bautar shine abin da ake so gane shi Allah shi cancanci a masa bautar shi sai an kazo zaka ce ashhadu alla ilaha illallah ka sai da babu wanda ya cancanci bauta sai Allah na ba ton fahimta yawa daga ka tabbatar cancantar ibada Allah ne kawai cancance ta amma akwai wanda ake musu bauta da gaske ko masu bautar suke ba wai daga gaske ba amma ayi ta da gaskiya kuma da cancanta to Allah kawai ake yi to manzo Allah yace farkon abin da zaka karantar da su shine ka kira su zuwa ga bautawa Allah shi kadai sannan ka gaya musu cewa Annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace fa inhum ata'u laka in summaka biyayya bizalika akan wannan abin da ka koya musu fa akbirhum sai ka ba su labari gaba ta biyu kenan me zai ba su labari annallaha lalle Allah kada farada alaihim hakika ya farlanta a gare su kamsa salawatin salloli guda biyar fi kulli yawmin a kowace rana wa lailatin da dare ai salloli ana yin su dare da rana ne ko Allah ya ce aqimis salata tarafain min al-layli wa zulufan tarafain nahari wa zulufan min al-layl innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakri Allah ya ce ku tsaya da sallah a wani yanki na dare da wani yanki na yini lalle kyawawan ayyuka suna shafe munana Allah ya ce wannan tunasarwa ne ga waɗanda za su tuna haka in kai laifi da daddare ka zo kai sallar rana da sauransu, Allah sai kankare maka laifi. In kai laifi da rana da daddare kai sallar magriba da isha, sai Allah ya kankare maka. Shi sai ya ce aqimis salata tarafayn nahari wa zulufan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at dhalika dhikra lil-dhakir. Allah ya datar da mu. Sai ya ce a cikin dare da yini Allah ya farlanta muku salloli guda biyar. Sai manzo Allah ya ce masa fa in hum ada'u laka in hasum maka biyayya bidhalika ga wancananka. Sai bashi umarni na uku fa akbirhum to ka ba su labari annallaha lalle Allah kada farada alaihim sadaqata. Allah ya wajibta musu yin sadaka a cikin dukiyoyinsu, dukiyoyin da muka lissafa a baya ko azurfa, zinare, kadarori na kasuwanci, abin da aka fitar a cikin ƙasa, da kuma dabbobi na ni'ima, a kansu ne ake zakka. Ina fata mun fahimta. To duk wanda Allah ya mallaka maka, za mu zo mu ji in awaki kake da su guda nawa, za a fara fitar da zakka. In raƙumi guda nawa, in saniya guda nawa, in a tumaki guda nawa, in ruwan kuɗi ne guda nawa a nerarka, in zinare ne guda nawa za ka mallaka, ko nauyi nawa ake so, zinarenka nauyi nawa zai kai a fara cire masa zakka. In tonansa kake a cikin rami masu haɗa na ƙarƙashin ƙasa, su kansu malami suka ce akwai sharɗi guda biyu, ittisalin naili, a ce lokacin da kake haɗa kana tayan kansa ko bai yanke ba, an samu yana ta tafiya, yana ta tafiya, yana ta tafiya, ana kana ta tono, kana ta samo shi, kana ta tono, kana ta kuma aka auna yayi, to duka za ka cire masa zakka. Ba a buƙatar wannan ya shekara ko wani abu mai kama da haka. Kaga ya kamata mutum musulmi ya san wannan. Ya ce tu'khadhu min aghniyaihim, wannan dukiya da aka rubuta cewa wajibi ne su yi mata zakka, za a karɓa ne daga mawadata a cikinsu. Faturaddu ala fuqara'ihim, sai a mai da ita ga talakawansu. Wannan kuma don a magance mai economic problem na al'umma. Allah ya kawo wannan, gaya muku yadda za ku zauna a samu tattalin arziki ya yaɗu a cikin mutane, a yaɗa shi, a kyautata shi, kowa ya zama yana da abin yi, yana da sana'a, yana da komai. Ai abin da ya kishi ƙasar mu kawai, Allah ya jarabe mu, shugabannin mu ba su damu da faɗaɗa hanyoyin samun mai sana'o'i a matasa ba. Shi sa yara suka zama barayi ga sunan Allah ta kallon su. Za ba don fahimta, in mutum yana da abin da zai yi shi zai taɓa kayan wani. Amma hukuma tana gani ta san wannan abin kuma ba wai ba ta sani ba. Ai hukuma ba wanda ya kai ta kunne, ba wanda ya kai ta idanu, ba wanda ya kai ta sanin abin da ya kamata ta yi, al'umma ta yi daidai. Duk wani abin da muke faɗa sun fi mu sani, ba da gangan suke kin yi. Kuma kana tafiya ƙasashen duniya, kai a matsayinka na shugaba kana ganin sauran ƙasashe yadda suka tare irin waɗannan vices ɗin a cikin mutanensu, ya kai ba za ka yi ƙoƙarin yin haka ba. Kuma ka tabbatar za ka mutu gobe, kuma Allah zai tare ka, ya ba ka amanar mutane ba ka yi ba. Allah ka kare mu. Da haka ya ce sai a maida ita ga talakawansu. Sai ya ce idan sun yi maka biyayya a hakan, sai manzon Allah kuma ya kafa masa doka ta biyar. Ya ce fa iyyaka wa kara'ima amwali, ka shedinka idan za ka karɓi zakka ɗin da dukiyarsu mai daraja. Misali ka je za ka cire zakka a dabbobi shanu, ka duba bijimin da aka ajiye shi don barbara, kalal du ka ɗauke shi, ko ɗan tauren da aka ajiye shi don barbara ka ɗauke shi, ko akuyar da aka batta ita ce uwar garke tana jagoranta, ka ce har da wannan kai a matsayinka na sa'i da aka tura ka karɓo zakka. Duk manzo Allah ya ce masa ka shedinka da wannan, karkai haka. Wattaki da'watul mazlum, yace ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunce shi. Ka san mutane suna ga kaman wasa ne, wallahi in ka cuci mutum yace Allah ya isa, kana yana cewa Allah ya isa, shi kuma Allah zai ce wa izzati wa jalalati la ansurannaka walau ba'da ilmin wallahi abinda Allah zai faɗa ki idan kana da haƙi wani ya tuce ka kace Allah ya isa to Allah kuma zai ce wa izzati wa jalalati la ansurannaka walau ba'da ilmin Allah sai ya yi rantsuwa ce ina rantsuwa da buwayata da daukakata sai na ta muke ga ko bayan wani lokaci ne suka ce hinin duk abun madunan ashara abinda bai kai shekara 10 ba Allah sai ya ce mutum akan abin da aka masa na zalunci guda sai aka kaman wasa ne ba zai ga mutum ya gama aikin gwamnati ya kawo ba da gari ta sati biyu ba zai ga ya lalace Allah ya san mutane take bin sa wallahi wallahi tallahi ko kai mulki ka gama kai sata kai tsiya kai kana sauka shekara biyu sai a fara baka aran riga Allah bi su mutan sun maka Allah isa kai ka dauka ba za ta yi ba shi kuma Allah ya ce ya rantsa da buwayarsa ya rantsa da daukakarsa sai ya ce miki wanda ka zalunce shi to waye zai fasa Allah ne zai fasa rantsuwar da Allah ba zai fasa ba yanwa kar mu yaudari kanmu wallahi kaji tsoron a bawa wani a baka kayan wani kici wallahi kaji tsoron wannan karke da wallahi kaje lahira da kayan wani a wuyanka wallahi kaji tsoron wannan can a can babu wani cewa bari a gyara wata takarda ko na babu wallahi kawai abin da gaje da shi za ka tara su da ka yanwa mu kyautata Allah ya dace da wani sati sai mu daura akan sharhin hadisin dan ya kawo abubuwa da yawa wanda ya kamata mu ji su ko lokacin mu yayi ko mala yawa abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa ya ba mu ikon kiyayewa abinda na faɗa na kuskure kuma Allah ya gafarta mu Allahumma hadina fi man hadait وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام اللهم ات نفوسنا تقواها وذكها انت خير من ذكاها انت وليها مولاها اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والجنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم والفوز بالجنه والنجاه من النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين